mita 88 zaɓi gobir da lafiyar marar zamani sunana Tijjani Adamu daga masallacin dangi na Aliyu bin Abu Talib inda yanzu aka muke tare da babban limamin masallacin Dr. Yahaya Tanko kuma zamu ji jan hankalin zai ko kuma jawaban da zai a daidai wannan lokaci
sunana Dr. Yahaya Tanko kuma ni ne limamin masallacin Umar bin Khattab wanda yake nan gada ta shatale tunan dangi da farko dai musani da cewa wannan addini namu addini ne na zaman lafiya cewa ba a yadda wani musulmi yayi wani abu wanda zai zama wuce iyaka ne ga wani ba mun duba zaman da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a Makka babu abin da ba a yi masa ba ta kai wata rana wani ya shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Abubakar ne ya zo ya kwace shi ta kai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada aka dora masa mahaifa ta raƙumi a kansa ana ta dariya har sai da yarsa ta zo ta dauke masa ta kai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana musu gashin kuma a rana wasu ma da wuta amma duk annabi ne sha su yi hakuri saboda a sannan Allah bai ce a rama ba saboda haka akwai yanayi wanda yake wato musulmi za su yi ta haƙuri kuma suna shiri kuma suna yaɗa addini a fahimci wannan addini domin duk abin da aka yi ba da ilimi ba to ba shakka za a shiga cikin nadama saboda haka mu a matsayin da muke ciki a yanzu mu musulmi a Najeriya abin da ya kamata mu dukufa wajen fahimtar wannan addini wallahi da yawa daga cikin mu ba su fahimci addini ba idan na ce fahimta addini ba wai ina rufin iya sallah kadai ba da ka'idojin azumi da zuwa hajji a'a ina nufin zamantakewa ka san ya musulunci tsara maka zamantakewa ka ta iyalinka da kai da makotanka ka san ya musulunci tsara maka zamantakewa ka sha'anin siyasa misali akwai littafi da na rubuta kwanan nan demokradiya matsayinta a musulunci to kaga mu san ita kanta wannan siyasa da nke tafiya menene hukuncin ta tsananta a addinin musulunci ka san tsarin ilimi a musulunci ya yake wannan shine musulunci wannan ba sai kullum ana faɗa ba sai lissafa su ba waɗanda wasu sun shekara 20 suna cikin tashin hankali wasu sun yi sama da haka suna cikin tashin hankali idan ma ɗa bai san ina ubansa yake ba mace ba ta san ina mijinta yake ba Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake bayanin cewa za ku ga abubuwa marasa kyau za ku ga abubuwa da sabawa Allah wato daga shugabanni sai suka ce ya Rasulullahi me zamu sai ya ce ku ba da abin da yake kanku ku gaya wa Allah abin da ba a yi muku ba wato ma'ana ku kuyi biyayya kuma ku gaya wa Allah ku ba ana cutar ku domin Annabi ya san tashin hankali wato ina hana komai addini ma ba zai yi ba abinda muke ɗauka addini da sallah da sallar azumi duk ba za su yi ba idan ana cikin tashin hankali saboda haka muna kira ga ƴan uwa musulmi mu san halin da muke ciki yanzu abin da yake gaban mu shine mu ma fahimci wannan addinin kullun Allah yana kama ka dangane da mu'amalarka da iyalinka ba ka sani ba kullun Allah yana kama ka dangane da kasuwancinka ba daidai kake ba ka sani ba kullun Allah yana kama ka dangane da aikinka da kake in kai ma'aikaci ne ba ka sani ba saboda ba ka nemi ilimi sai a musulunci ba kai kawai ka fi dama ga abin da ba a yi maka ba saboda haka ƴan uwa mu kwantar da hankalinmu da Allah kada idan mu dan wani yayi ba daidai ba kuma kai kai ba daidai ba a'a Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya gaya mana cewa shine cewa idan kun ga mutane ba su yi daidai ba to ku yi daidai
mallan bangaren tarbiyya tunda ce tarbiyya daga gida take farawa da kuma harka a wurin
na'am wato a gaskiya abin da ya shafi gidaje wannan daga nan ikamata a faro tarbiyya daga nan ikamata a faro tarbiyya gidaje su suke hada unguwa ungwani su suke hada gari gari suke hada kasa so da ke idan ba faro ta nan ba to lamari fa kullun wani gaji zai rika yi wato abin da ke nufi shine ina kira ga ƴan uwa musulmi mun kokari mu fara gyara tarbiyyar mutum da gidaje yanzu misali hukumomi na shari'a kamar hizba din nan in ka tambaye su zaka ji kullun matsaloli ne na gida kullum matsaloli da kanin miji da mata da ƴaƴa kullum matsaloli da muke samu kenan kuma abin da yake janyo wannan shine cewa za a yi auren ba a fahimci me ma auren yake nufi ba har ma yanzu aure yana neman ya zama to an neman kuɗi mace za ta yi aure me zan samu shi ma an ce ko matasa wai yanzu za ku yi aure wai ana dubawa ne a ga inda yake dan dushi dushi kar dalla mariya bace shi ku aure ibada ne iyayenmu da suka gabata sun dauki aure a matsayin ibada ina wannan ma ya tuna mun wato ya kamata a ce mi ta bude makarantu na sha'in koyon zaman aure alhamdulillah mun yi shekara uku kenan a wannan ma'asasa mun bude cibiya ta koyar da zaman aure da kasuwanci a musulunci yadda za a koyi yadda mace za ta zauna da mijinta yadda namiji zai fahimci zai koyi zai zauna da matarsa yadda za su tarbiyyar ƴaƴa idan Allah ya ba su ƴaƴa wallahi kira na guda biyu ne dangane da wannan tattauna da mai kira na farko shine muke tashi hankali da ta da husuma duk fa gaba ɗaya idan mun gama dinguma zamu mutu lahira to da a ce ka tafi lahira ka cuce su sallaka da kake da azumin ka da kake yi da hajjin ka da kaje da sauran ibadu da kai ana diba ana bawa waɗanda ka cuta ai ga har a ce ka je an cuce ka kai sai a karo maka sai ka shiga aljanna
me ta 88.5 da lafiyar muryar zamani sunana Tijani Adamu daga masallacin dangi na Aliyu bin Abu Talib dake nan jihar Kano.